الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا يمتشينا قوما قوتن قوما كو شادية قوتن ذلقادة كو shade ga watan Dhulqa'dah, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 29 ga watan 4 miladiya ta 2026. Kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Jibois dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano, domin ci gaba da karatu a cikin littafin Kitabut Tauhid na babban malami Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, wanda muke bibiyar sharhi nan na Fathul Majid na Al-Allama Abdurrahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kuma wannan shine darasi na 43 a cikin wannan littafi. Kuma muna cikin babi na 4, babin kira zuwa ga abautawa Allah, ko kira zuwa ga babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Mun karanta ayoyin da suke karkashin wannan babi, sannan kuma muna karanta hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke da alaka da wannan babi. A darasin da ya gabata mun karanta wata magana ta babban malami Al-Allama Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, inda yake cewa wannan shine abinda manzannin Allah alaihi wassalatu wassalam suka dinga magana da shi ga ainihin wato al'ummomin su, irin maganar wanda babu shakku tattare da shi game da samuwar Allah. Abinda muka tattauna sashin da ya gabata shine samuwar Allah ga ma'abota basira yafi bayyanar rana, ma'ana bayyanar samuwar Allah subhanahu wa ta'ala ga ma'abota basira yafi bayyanar rana ga masu gani da ido. Idan har akwai mai idanu lafiyayyu da zai yi inkarin samuwar rana, to ma'abota basira a iya samun wani a cikinsu mai inkari game da samuwar Allah. Balma idan mutum yana da dishi-dishin gani ya iya inkarin rana, to bayyanar Ubangiji subhanahu wata'ala ta fi bayyanar ainihin wato rana ga ma'abota gani da ido. Da haka kenan dukkan annabawa da manzanni in sun zo ba suna kokarin tabbatar da samuwar Allah bane ga al'ummomin su, sannan kuma su kira su zuwa ga bautawa Ubangijin da yake samanne. A'a, samuwar Allah ga dukkan mai lafiyayyen hankali, ga dukkan wanda yake da zuciya wadda take lafiyayya, to ba za ka samu wani mai hankali na musu ko inkari game da samuwar Allah ba. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace a fillahi shakkun fatirus samawati wal ard, kawai ganin halittar samai da ƙasa kawai ya wadatar, koda ba a ƙara fadada hujjoji ba na abin da ya shafi makhluqatin Allah ta'ala, wannan ya wadatar ga ma'abota hankali da basira su gane akwai mahalicci su shine Allah. Da haka abinda annabawa ko manzanni suka fi maida hankali shine kiran mutane zuwa ga bautawa ubangijin da yake samamme ne kuma shine wanda ya halicci dukan komai. Wannan shine inda annabawa suke daukan lokaci suke gwagwarmaya da mutanansu saboda an samu wasu ƴan damfara da wasu ƴan fashi sun kwace ainihin haƙƙin Allah madaukakin sarki na bauta sun bawa kawunan su ko sun bawa malaman su ko sun bawa shehunan su. To shine sai ainihin wato annabawa ko manzanni suke ta kokarin wayar da kan mutane domin su gane irin illar da shedan yayi musu na sa su su dauki haƙƙin Allah subhanahu wataala na bauta su ba wani abin bauta wani abin halitta ba Allah subhanahu wataala ba. Wannan shine kusan abin da yafi faruwa kuma wannan shine abin da manzanni suke ta kokarin sanar da mutane akai. Mun karanta hadithin Mu'az. Hadithin Mu'az kusan a karkashin sa duk wannan bayani ya fito na ainihin wato lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika shi zuwa Yaman yace kirayi mutane zuwa ga su bautawa Allah subhanahu wataala kada su hada Allah madaukakin sarki da bauta. Sannan sai yace idan har ya wayar da kan mutane sun zamanto masu tauhidi to sai kuma ya kara mataki na biyu ko mataki na gaba shine sanar da mutane cewa Allah ta'ala ya farlanta musu salloli guda biyar fi kulli yawmin wa layla a kowane yini da dare. A karkashin haka muka fahimci bayan kalmar shahada babu wata ibada mafi girma da ta kai sallah, domin ana maganar kalmar shahada abinda aka biyinta da shi ko kuma abinda aka goya akan maganar kalmar shahada shine sallah. An nemi ainihin wato ba a nemi mutum yayi wasu farallai ba bayan kalmar shahada bayan ya musulunta sai sallah. Ita ce farkon abinda da mutum yayi kalmar shahada ake neman sa da yayi, daga baya kuma ake kakkara wasu abubuwa ainihin wato kamar yadda muka sani. Sannan bayan maganar sallah sai kuma aka ce a sanar da su waɗanda aka suka musulunta Allah ya farlanta zakka wato sadaka ta zakka da za a dinga karba daga mawadata ana mayar da ita zuwa ga talakawa, wanda a cikin wannan shi ba gudan dalili ne na cewa zakka ita ce wajibi mafi girma bayan sallah. Bayan sallah to a cikin rukunan musulunci in ka cire kalmar shahada da sallah to babu wata farilla mafi girma da ta kai zakka, kuma za a karba ne daga mawadata a karkatar da ita zuwa ga talakawa. Annabi sallallahu alaihi wasallam anan ya keɓanci talakawa saboda haƙƙin su a zakka yafi ƙarfi yafi girma sama da sauran ainihin wato waɗanda ake ba zakka. Sannan a cikin wannan mun fahimci ashe shugaba shine wanda yake da alhakin karɓar zakka da kuma rarraba ta. Ba kyale masu dukiya ake kowa dan kashin kansa da radin kansa ya fitar da zakka ya raba ba da kansa, a'a hukuma ce gwamnatin musulunci ce take da alhakin tattara zakka daga hannun mawadata da kuma sarrafa ta a cikin wuraren da ya cancanta inda Allah ta'ala ya ce a rarraba. Wannan shine mazhabin Imam Malik, shine mazhabin Imam a cikin wannan yana nuna cewa duk wanda ya hana zakka fa ba a kyale shi. Gwamnatin musulunci an san wane yana da dukiyar da ya kamata ya waje bai bada zakka in yake bayarwa, gwamnati ba ta zuba masa ido, za a kwata ne da karfi ainihin wato kamar yanda bayanai suka gabata daga malamai. Sannan a cikin wannan hadisi da akwai gudan dalili da ke nuna cewa idan aka cire zakka cikin sinfi nau'o'i takwas din nan da aka ce a ba zakka, duk in an raba zakkar a sinfi guda ɗaya ya wadatar. Domin a hadithin Annabi ya ce to ukhadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqara'ihim, wannan sai ya nuna cewa in an ba wa sinfi ɗaya ya wadatar, wanda shine mazhabin Imam Malik da Imam Ahmad bin Hanbal. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa fihi, a cikin dai wannan babi, annahu la yajuzu daf'uha ila ghaniyin, mun fahimci bai halatta bayar da zakka ga mawadaci. Duk mutumin da yake da wadata ba a bashi zakka. Cikin sinfin mutanen da aka ce a ba wa zakka babu mawadaci a ciki, shafi na 103 ko babu mawadaci a ciki wala ila kafirin, haka baya halatta a ba da zakka ga kafiri gairil mu'allaf, ba al-mu'allafati qulubuhum ba. In an fahimci wannan kafiri ne mai sassauƙan ra'ayi kuma yana dan nuna sha'awar musulunci ko mu'amalolinsa da musulmi suna da ƙarfi, balma da yawa wasu sukan dauka musulmi ne saboda yanda ya hade a unguwannin musulmi a danci harkoki da komai na harkokin jama'a duk da shi ake yi wannan ana cire zakka kuma a duwaru wani kaso mai tsoka a bashi dan wannan kila ya gane irin kyawawan dabi'u irin na addinin musulunci da inda musulunci ke taimakon wanda yake mai karamin karfi wala Allah wannan yana iya ainihin wato sa shi ya karba addinin musulunci almu'allafati qulubuhum kenan da haka in ba almu'allafati qulubuhum ba wanda ake ga yanayi na rayuwa ana ciki kuma ana sa ran wannan ana dan taimaka masa ana tallafa masa zai iya musulunta wannan shi ma ya halatta ba shi zakka amma kafirin da aka san tsakaninsa da musulunci gaba ce danya sannan yayi nesa da musulmi wannan baya cikin wanda za a dauki zakka a bashi kaga abu biyu kenan da haka ba a bawa mawadaci ba kuma a bawa kafirin da ba mu'allafati qulubuhum ba wa anna zakata wajibatun fi mali sabi daga wannan karatu ne kuma za mu gane ashe zakka wajibi ce har a dukiyar karamin yaro wal majnun da mahaukaci ita zakka ba ruwanta da wannan yaro ne shi yasa a cikin sharadin zakka babu balaga ballantana a ce a ga dukiyar ai yaro ne mai ita a jira sai ya balaga tun yana yaro inda za a mutu a ban masa gado tun yana jariri yana jaririn nan duk shekara za a cire zakka shi yasa aka ce a dinga juya masa kudin dan kada zakka ta cinyewa har ma su zo kasa da nisabi sai a samu wani mai amana a danka masa ya dinga juyawa dan ita zakka duk shekara in ta zo za a lissafa har da duk da cewa shi karamin yaro ne za a lissafa a fitar in har ba a dauke zakka ba ga karamin yaro ya mutun da hankalinsa baligi yana da dukiya zai mursisi ya hana zakka kuma ya dauka zai hadu da Allah lafiya in har mutun tababbe wanda ba shi da hankali tabuwarsa bata sariyar da zakka a dukiyarsa ba amma Allah ya maka baiwa guda biyu ga baiwar hankali ba mahaukaci bane ga baiwar dukiya ba talaka bane kai amma a ce ka bada 1 bisa 40 a shekara kayi wa talakawa da sauran mabukata kyashi bayan kai Allah ta'ala ya dauki kaso mai yawa na dukiya ya baka wannan yana daga cikin abin da yasa aka ce gwamnati ce za ta karbi zakka dan ba magana aban mutum da Allah a zakka in akwai gwamnatin musulunci ba a barin mutum da Allah in a zakka ne amma in yake zuwa aikin haji sai a bar shi da Allah an gane ko yawa amma in yake ba da zakka gwamnati za ta karba akwai malaman da suke ganin za a karba zakka kuma za a kwace rabin dukiyarsa misali yana da naira miliyan 10 ya hana zakka za a zo a cire zakkar dole kuma za a cire miliyan za a kwace miliyan 5 wannan penalty ne miliyan 5 penalty ne na yaki fitar da zakka dan rabin kansa shi bai gani imar da Allah ta'ala ya masa ba bai ga baiwar da Allah ya masa ba bai ga mutane rututu waɗanda ba su da 1 bisa dubun abin da Allah ya bashi ba da haka irin wannan sai ana kula da haka da haka ana cire zakka a dukiyar yaro ana cire zakka a dukiyar mahaukaci kama huwa qaulul jumhur kama yanda wannan shine qaulin mafi yawan malamai li umumil hadith sabila umumin hadisin yace tu ukhadhu min aghniyaim fa a'limhum anna Allah haftarada alaihim sadaqatan tu ukhadhu min aghniyaim za a karba daga mawadatan su ba ce sai baligi ba ba ce sai mai hankali ba قلت سنه والفقير شي فقيري اذا افرد في اللفظ اذا اكا داينتا شي ا cikin lafazi تناول المسكين يا قنشي مسكين وبالعكس هكما اكسن هكا اذا اكا داينتا مسكيني فقيري ما يا شيغا ciki da haka da aka ce to ukhadhu min aghniyaihim faturadd ala fuqaraihim wannan baya nuna miskine ba sa ciki duk sanda aka ambaci fakiri ko ba ambaci miskini ba yana ciki duk sanda aka ambaci miskini ko da ba ambaci fakiri ba fakiri yana ciki da haka da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za a karba daga mawadata faturaddu ala fuqaraihim amayru da fakirai to ana nufin hadda miskinai su ma suna ciki wa kanadha'irhi kamar dai irin makamantan irin waɗannan misalan kamar duk inda aka ce la ilaha illallah akan shiru muhammadur rasulullah tana ciki duk inda kaji an ce muhammadur rasulullah akan shiru ko da ba a ce la ilaha illallah ba tana ciki shine nadha'ir duk inda kaji an ce aqimus salata to ana nufin wa atuz zakata ko da ba ambata ba in aka ce atuz zakata to ana nufin aqimus salata tana ciki ba sa rabuwa wannan shine nadha'ir kama qarrarahu shaykhul islam qawluhu fa iyyaka wa kara imamu walihim sai kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi jan kunne game da masu karbar zakka a matsayinka na jami'in gwamnati da gwamnati ta dora ma alhakin tattaro zakka kana karkashin committee zakka to an ce ana maka ahir jan kunne da zababbun dukiyoyin masu dukiya bi nasbi kara'im da yuwa kara'ima din nasba wasali sama ala tahdhir dan tsawatarwa ba ruwanka da zababbun dukiyoyin su kara'im jam'u karima kara'im jam'i ne na karima qala sahibul matali' mai littafin al matali' yake ta hiyal jami'atu likamalil mumkin fi haqqiha ita dabbar da ake kira karima ita ce dabbar da ta tattare dukkan sufofin kamala wanda za a iya samu a haƙinta in akuya ce ta cika dukkan sufofi na kamala da za a ce wannan cikakkiyar akuya ce kosasshiyar akuya ce in tinkiya ce in raguna ne in shanu ne in raƙuma ne to duk dabbar da ta cika ainihin wato jami'a ta tattare likamalil mumkin dukkan wata kamala wadda zai iya yiwa a samu fi haqqiha a haƙin wannan dabbar min gazarati labanin kamar cikan nono dabba ce da ka kalle ta tana cika ido saboda hantsarta akwai nono wa jamali suratin sannan tana da kyawun sura an ka ganta gwanin ban sha'awa za ka ganta wa katharati lahmin sannan ga yawan nama wa sufin ga gashi mai yalwa to wannan su ake kira kara'im to ba za ka zo garken mutum za ka karbi zakka ka zazzabe irin wannan ka ce su za ka karba zakka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haramun ne wannan zalunci ne ga shi wanda za a karbi zakarsa a zabe dabbobin da yafi ji da su a cikin gidan gonarsa ko a cikin garkensa waɗanda suke masu kiba sun samu ciwo ga nono ga gashi mai kyau ga sufa mai kyau a ce kawai su za a kakkarbe saboda kai jami'in gwamnati ne bai isa ya fada da hukuma ba da haka zo a kakkarbe waɗannan abubuwan ba yanda ya iya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ja kunne ga waɗanda suke jami'ai a hukumar zakka wajen karɓo zakka an ce su kiyaye zabe irin waɗannan a cikin dukiyar mutum bakarahu an-nawm qultu sai na ce wa hiya khiyarul mal ba sai a dabbobi ba zababbiyar dukiya ita ake nufi wa anfasuhu wadda tafi zamantowa mai shiga rai wa aktharuhu thamanan wadda tafi tsada wannan ita ake kira karima da haka dabbar da take wato ba iya dabba ba wato in amfanin gona ne ana kar a zabi khiyar wanda shi yafi zama zababbe ana duba tsaka-tsakiya ne in a dabbobi ne sai a duba tsaka-tsakiya in a abinci ne sai a duba tsaka-tsakiya wa fihi annahu yahrumu 'ala al-'amili fi zakati a cikin wannan hadisi mun fahimci cewa haramun ne ga ma'aikacin hukumar zakka akhzu kara'im al-mal ya karbe zababbiyar dukiyar mai dukiya wa yahrumu 'ala sahibi al-mal kaman yanda haramun ne ga mai dukiya shi ma ikhraju shirari al-mal da ya tashi fitar da zakkar sai ya fitar daga cikin dukiyarsa mafi muni da ya tashi yana da garken dabbobi sai ya fitar da ramammu kanjamammu marasa kiwo marasa lafiya guragu wanda suke dingishi masu karyayyen kahoma duk sai ya tattara kawai saboda shi zai fitar da kansa babu hukuma a ciki sai ya fitar da ashararan dabbobinsa sai ya bayar in amfanin gona ne sai da ya duba wanda yake bai yi kwari ba a ciki wani bangaren kwaye ta yi kwari wani bangaren kuma ta yi sheshe da yawa wani bangaren ainihin wato kwayar ta yi ido sosai wani bangaren kuma kwayar ba ta yi ido ba sosai da ya tashi ba da zakka sai ya ba wa talakawa a shirariyar dukiyar marar kyan sai ya tattara wanda kawai an zo za a ga sai buntu kawai babu kwaya a ciki ina fata an gane to wannan shi ma haramun ne ga mai dukiya ya fitar da wadda take kaskantacciya a cikin dukiyarsa ya ce ita zai bada zakka haramun ne ga jami'in zakka ya karbe zababbiyar dukiyar mai dukiya kaga kowanne an ja masa kunne bal yukhraju alwasat ana fitar da zakka ne a dukiya tsaka-tsakiya idan mutum dabino ne da shi yana noma nau'o'in dabino da yawa yana yin ajuwa wanda shine mafi tsada kila mafi kyau yana yin wasu da binan akwai waɗanda suke masu tsada can da yawa akwai tsakatsaki akwai na ƙasa to in ya tashi ba da zakka sai a bayar a tsakatsaki din yana ciwon dabbobi akwai manya-manyan da yake ji da su iyayen garke wayanda su ne idanun garken nasa sannan kuma akwai yan kanana-kanana ramamu waɗanda su ba sa samun kiwo saboda wasu suna tunkuɗe su ba su da ƙarfi to ba zai dubo innan ya ce zai bayar da zakka a cikin su ba sai ya duba saffa su ma yan tsakatsakiya su ba na can saman ba sannan ba waɗanda suke na can ƙasa ba fa in dabat nafsuhu bil karimati jaza amma in bisa radin kansa da san ransa ya ba da karima irin waccan din zababbiya yace tunda Allah zai babari ya bashi mafi kyan to wannan ya halatta ba matsa masa akai mai karban zakka yana a na tsakiya yana a ai ba an zaka ba Allah mai kyau ake ba Allah dauki daga cikin wayancan shi a karan kansa dan radin kansa sai ya ce a dauka daga cikin zababbiyar dukiyarsa babu laifi wannan kaga ya halatta ka duba lamba ta biyu fi qurratul uyun تحذير له من أن يتجاوز ما شرعه الله ورسوله في الزكاة أقول جنكو نيدا سورة رواقة من كرب الزكاة كده يكيتري أبند الله دمنزنس سكا شرعا تاء زكاة وهو أخذها من أوساط المال أبند الله يؤمر نيوجن كرب الزكاة أبند النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر نيوجن كرب الزكاة شيني أكرب الزكاة من أوساط المال دكا تكاتكي الدوشيا لأن ذلك سبب لإخراجها بإيب نفسه دومن كربا daga tsakatsakiyar dukiyar shi zai shine dalilin da zai sa a fitar da ita cikin dadin rai nan shi mai dukiyar waniyatin salihah da kuma niyya mai kyau amma a cire daga waɗanda zai ji kunci a ransa ya dinga gunguni yana ganin an masa ba daidai ba to wannan ne ba a so da haka kar kuma a ba wanda talakawa su ma za su dinga kunkuni suna ganin dan kawai dai zakka ce ba yanda suka iya sai a ba su wanda aka ga dama a'a a bayar da tsakatsakiya wanda shi wanda aka karba zai ji dadi wajen bayarwa ba a zabi daga cikin waɗanda ya fuji da su ba talakawa wanda za a ba su ma za su ji dadi domin an ba su abin da za su iya amfana da shi wa kullu ma zada ala al-mashru' duk abin da ya karu bisa ga abin da shari'a ta ce fala khaira fihi babu alheri a cikin sa wa hadha aslun yanbaghi tafaddunu bihi wannan shine asali wanda ya kamata a lura ko a kula da shi qawluhu wattaqi da'watal mazlum fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta ka ji tsoron addu'ar wanda aka zalunta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ij'al bainaka wa bainaha wiqaya kai garkuwa mai karfi ka samu wato kandagarki ka sanya tsakaninka da addu'ar wanda aka zalunta kar ka dauka kai kana da wani dafa'i da ba za ta iya huda ka ba mutum ka zalunce shi ya ce ya barka da Allah ko Allah ya isa ka dinga ganin ai ba komai kawai wannan Allah ya san sau nawa ai da an yi muku ita ba adadi wannan lokacin da Allah ta'ala zai waiwaye ka akan Allah ya isan da mutane suka yi ma za ka wulakanta abin zai bibiye ka kila ya bibiye iyalanka Allah zai iya jarabta ka da dukiyar da wato cutar da sai ta tace dukiyar ka kaka ka koma zero kuma baka warke ba kuma kila ka mutu saboda haka wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa kawai mai haƙi ba shi haƙinsa in babu damar ka ba shi haƙinsa ku sasanta in yafewa zai yafe in daga ma kafa zai daga maka amma mutum yana bin ka haƙi ya ce Allah ya isa kuma ka ji ba matsala to kai kanka matsala ne yawa kai kanka matsala ne wallahi da baka gane cewa haƙin mutane wani abu bane ya kamata a zaunar da kai ai maka wa'azi na musamman da baka gane haƙin mutane yanda yake lalata mutane yake lalata mutum ba addu'ar wanda aka zalunta ka karanta tarihin Sa'ad bin Abi Waqqas da aka taba zalunta sai addu'a wanda ya masa addu'a lalacewa yi saboda wani baka san bakin sa ba wani baka san matsayin sa ba gurin Allah an samu irin wannan a cikin sahabbai kuma har yanzu ana iya samu wannan mujabud du'a din wanda ake amsawa masa addu'a baka san bakin sa ba yace Allah ya isa ya baka da Allah Allah ya kafa ma kusa inci 9 fa za mutum ba zai kai labari ba
akwai wanda ta yi wa wani cikin sahabbai irin wannan sharrin yace ya bata da Allah makancewa ta yi a gonarta ta fada cikin rijiya ta mutu shi ko wanda Sa'ad ya masa addu'a yace Allah ya isa Sa'ad bin Abi Waqqas ya yi taɓa yiwa wani Allah ya isa cikin Allah ya san addu'o'i ya masa yace Allah ka bashi tsawon rai Allah ka dawwamar da talaucin sa Allah ka fitine shi to addu'a da ya masa ke duk ba wanda bata faru ba lokacin da yake dandanar musiba shi Sa'ad tintini ma ya koma zuwa ga Allah shi sa yana ihu yana kuka yana ina Sa'ad Sa'ad kuma ya riga ya rasu yana ni da kuke gani tsoho ne wanda aka fitine shi addu'a Allah ya isa Sa'ad ce ta kama ni saboda haka ba daidai bane a ce ma addu'a annabi ne yace addu'a wanda aka zalunta a bar amsawa ce in kaga bata kama ka ba to baka zalunce shi ba yayi Allah ya isa ne ba bisa gurbinta ba wannan kuma ba za ta yi tasiri ba daka abinda annabi yake nufi da ittaqi da'watul mazlum ana nufin ka sanya garkuwa tsakai baya baya sanya wani shamaki mai karfi tsakaninka da Allah ya isa mutane addu'ar wanda aka zalunta ka kiyaye ta bil adli ta hanyar yi wa mutane adalci wa tarki zulmi da kuma barin zalunci shine kawai wiqaya din kar ka dauka wani bullet proof ne zai hana wannan Allah ya isa huda ka a'a abinda zai hana wannan Allah ya isa ta huda ka shine din mai kowa kai masa adalci kar ka zalunci kowa shikenan sai ka zauna lafiya fi qurratul uyun yadullu ala anna al-amila idha zada ala al-mashru' wannan fa dan aike ne hukuma ta aike shi wannan fa wanda annabi yake ga wannan hadisin sahabinsa ne fa cikin manyan manyan sahabbai masu daraja Sa'ad wato Mu'adh bin Jabal amma duk da kasantuwarsa sahabi kuma ba wani ne ya aike shi ba manzon Allah ne ya aike shi amma yace in kai ka hatta kai in ka je kai hatta da Allah ya isa mutane kai hatta da Allah ya isa mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Mu'adh bin Jabal fa yake ga wannan yace kai hattara da addu'ar wanda aka zalunta wannan yana nuna cewa dukkan wani jami'in hukuma ko jami'in gwamnati wannan kujera da yake kai ta gwamnati ko kaki da yake sanye da shi na gwamnati wanda in kai fada da shi za a ce kai fada da hukuma in ka ja da shi a ce ka ja da hukuma to sai ya amfani da wannan office ko ya amfani da mukamin ko ya amfani da kakin ya zalunci mutane to wannan addu'ar ba in ka tafi kai ba yanda za ka yi da shi jami'i ne gashi a ofishin gwamnati gashi da kakin gwamnati ya yi amfani da wannan ya zalunce ka kace Allah ya isa ai ba sa gama a lafiya ba sa tsina na komai irin wayannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wattaqi da'watul mazluma wannan yana nuna cewa ashe dukkan wani wanda hukuma ta bashi aiki idza zada 'alal mashru'i idan ya ƙara akan abin da aka shar'anta sara zaliman ya zama azzalimi aka ce duk wanda yazo a dinga karbar kaza a hannunsa da kazo sai ka ce ba za ka yi ba abin yana dan wahala sai ya ƙara ma kaza wannan abin da ka ƙara sai ka yi wa Allah bayani kuma in yaga cewa gashi a rubuce in ba za ka bayar ba ka je kawai ga a rubuce a gwamnatance official an ce dubu kaza amma in kazo biya sai a ce sai ka ƙara wani abu in kuma ba ƙara ba sai a baka takardar kuma ba inda za ka kai ƙara sai ka ƙara wannan abun dan kawai kana da bukata kai Allah ya isa wallahi sai Allah ya bi ma haƙinka wallahi saurari shi wannan wanda ya samu wannan damar suke cutar da mutane ga abinda official kuɗi da aka ce a biya amma sai amfani da wannan suna ƙara wa mutane dan ba inda za ka yi dole ka bayar kana cikin matsi kana cikin bukata kuma in ma baka bayar ba idan za ka kai kuka a saurare ka babu da haka alatilas ka ɗauka ka bayar to ka bayar kam amma da ka bayar ka ce wannan abin da aka dora ma Allah ya isa baka yafe ba to a saurari wannan Allah ya isa an fahimta ko lalle kam an tattara irin waɗannan kudaden an yi gidaje an yi katon ciki da katon wuya karshenta sai Allah ta'ala ya saukar da wata cuta mutum ya koma kamar skeleton ya tsiyaye da ka ganshi abin tausayi ya ga mutane shi ma ya ga waɗanda suka san shi sai ya ga yana ta hawaye ina tuna irin zalunci kuma wasu ma da ya zalunta sun mutu wasu ma sun bai san inda suke ba haƙoƙi irin waɗannan da yawa mutum ya tara wa kansa ji dadi sara zaliman liman ukhidha zalika minhu wannan ya zama zalunci liman ukhidha zalika minhu ga wanda aka karbi wannan daga gare shi wa da'watul mazlum maqbula addu'ar duk wanda aka zalunta wallahi karbabbiya ce laysa bainaha wa bainallahi hijabun ba ta da shamaki tsakaninta da Allah yamna'u qabulaha babu wani hijabi dake hana karbata kai tsaye take tafiya zuwa ga Allah wa hadhanil amrani yaqiyani man ruziqahuma min jami'i shururi dunya wa ukhra. Wa hadhanil amrani, wadannan wasu al'amura ne guda biyu, yaqiyani, da suke bada tsaro da kariya, man ruziqahuma, duk wanda aka azurta shi da su, min jami'i shururi, yana samun tsaro daga dukkan sharri. Duk wanda Allah ya azurta shi da waɗannan abubuwan guda biyu, Allah yakan tsare shi daga dukkan sharri, duniya wa ukhra, anan duniya da lahira, me adalci da rashin zalunci. Wa'annan subofi ne da duk wanda Allah ya azurta shi da yana da adalci a magana, yana da adalci a mu'amala. Ai ce akai wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, ko magana zakai kakka zalunci mutum, kakkai mai kage dan ba ku shiri da shi. Faɗi abin koda akwai adawa tsakaninka da shi, faɗi gaskiya. Wa qulu lin nasi husna, ka faɗi gaskiya wajen aiki, kai adalci sannan kakai zalunci. Wa'annan abubuwan duk wanda Allah ya azurta da su, to an tsare shi daga dukkanin sharri a duniya da kuma lahira. Allah ka azurta mu da su.
Aina anina ya kare. Wa hadha aslun yanbaghi tafaddunu fihi, tafaddunu lahu, bayan shi akwai wata magana. Na'am. Alal fi qurrati al'uyun. To fa'ala al'amil, na ganshi fa'ala al'amil an yataharra al'adla, daka wajibi ne akan al'amil, ko gwamna, ko shugaban karamar hukuma, ko shugaban kasa, duk ana kiran su amil, ko kuma wani wanda Allah ta'ala ya sa aka dora masa wani alhaki, ko aka bashi hukumar alhazai, ko aka bashi hukumar zakka, ko aka bashi hukumar hizba, ko aka bashi hukumar ainihin wato ko aka bashi wani MD na wani abu, na wata ma'aikata, ko aka bashi haka dai ire-iren waɗannan. An ya taharral adla, yayi kokarin kirda dan adalci, fi mastu'mila fihi, a wannan aikin da aka dora masa yayi adalci. Namiji ne, mace ce, dan garin su ne, ba dan garin su bane, kowaye ya zo office din ya mu'amalance shi da adalci. Wannan wajibi ne akan duk wanda aka dora masa wani aiki, aka bashi wani assignment, to wajibi ne yayi adalci, fi mastu'mila fihi, a wannan office din da aka nada shi. Fala yadhlimu bi akhdhi ziyadatin 'ala al-haq, kada yayi zalunci ta hanyar karbar abin da yake doriya akan haƙƙi. Ga abin da aka ce haƙƙin da mutum zai biya, ka karbi doriya, ba shi mutum ne ya ga dama ya baka ba, a'a kai ne kawai ka ƙara masa, to wannan doriyar zalunci ne. Kamar yanda in mutum yana office an bashi wani assignment, ko yana rike da wata amana, ko wani ainihin wato nauyi ko shugabanci, to kuma wala yuhabi, kada kuma ya nuna san kai, shine yuhabi, kada ya nuna san kai bi tarki shay'in minhu, ta hanyar barin wani abu na wajibi. Ba kai saka yafe wani ba, kawai wani ya zo ana biyan 1,000 dai, da kaga ka san shi kawai, kace ba da 500, sai dai in kai zaka cika 500 din a aljihunka. Amma ka san akwai wanda kawai kawo kaza, ko kuma ba shi kawai je ka, ba shi je ka din nan, to sai ga ba rubuta rasid ba, ai ba kayanka bane. In ka ce masa je ka, to sai ka dauko aljihunka sai ka sa. Hukuma ce ta dora maka amana, kuma biyan ka take. Ya zaka waro wani dan gidanku, ko dan ungonku, ko abokinka, ka ce kawai je ka, ka karbi su sauran duk, kuma abu ne wanda yake haƙƙi ne, equal. Ka karbi na wani, ka shigar ka bashi rasid, ka karbi wani na wani, ka shigar ka bashi rasid, wani ya zo ka ce kawai je ka, ka shigar masa kuma ka ce je ka. Sai ga irin wayannan su ba a rasid, dan da rasid din kila za a gane gindi nawa ne na rasid, ka karbi abin nan, ba rasid kawai, sai a ce je. A irin wannan sai ka ce ga abin da ake barawa, amma ba komai, je ka zan saka. Sai ka rubuta mai rasid da komai da komai, ga abin da ka biya, sai ka bashi rasid din sa, kai kuma sai ka zaro aljihunka sai ka saka. Ko kuna fahimtar wannan? Da haka shi yasa sai aka ce kada kai zalunci ta hanyar karawa akan abin da shine fixed amount. Kar kuma kai wa wani dan wato cikin gida ko abin nan ka nuna san kai ta hanyar barin wani haƙƙi wanda ya kamata ya cika shi, shi ma bai cika ba, kuma ka ce je. Fa alaihi an yaqsid al adla,
wajibi ne ga duk wanda yake rike da wani wata kujera ko wani matsayi to ya dinga nufin adalci mina darafai ne daga bangarori guda biyu eh wannan adalci eh wannan adalci eh wannan adalci eh wannan adalci wallahu a'lam shine abin da muka tsallake ko wa fihi tambihun a cikin wannan hadisi ko wannan gabar akwai tambihi jan hankali ala tahdhiri min jami'i anwa'iz zulmi daga tsoratar da mu daga dukkan nau'o'in zalunci ba wai nau'i guda ɗaya bane wanda aka ce ka kyamata a zalunci duk wani nau'i na zalunci to wannan hadisin yana nuna mana mu guje shi domin dukkan wani nau'in zalunci in kai wanda ka zalunta in yi addu'a sai Allah ya karba kowane irin nau'in zalunci shi yasa na ga ma ko zaluncin magana ne bai fada ba kace ya fada yace yanzu wani ni kaje kai ko za Allah ya isa kaga dai magana ba wani kudin sa ka karbe mu ba ba wani hakkin sa ka danne ba kawai magana ka fada kuma ba haka take ba yace Allah ya isa wallahi in ka san me Allah ya isa take nufi ka bi shi ka lallaba shi ka ce dai wannan an samu kuskure dai san zuciya ne ya yafi maka in ko ba haka ba wannan da yace Allah ya isa nan laysa bainaha wa bainallahi hijab abida ka randa za ta return randa za ta sake dawowa to ka kiyaye kanka qawluhu fa innahu ay ash-sha'n yanda sha'anin yake laysa bainaha wa bainallahi hijab wa ita addu'ar wanda yace Allah ya isa addu'ar wanda aka zalunta wai ba ta da shamaki tsakaninta da Allah babu wani process ko wani protocol kafin ta isa zuwa ga Allah mutum yana cewa an zalunce ni ya Allah an zalunce ni ka bi min haƙina Allah kaza 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 wannan addu'a direct take tafiya sama zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko hadhihi aljumlatu wannan jumla mufassiratan لضمير الشأن itace take fassar wancan lamirin sha'an din innahu yanda sha'anin yake to jumlan laysa bainaha wa bainallahi hijab ita take fassar yanda sha'anin yake ai fa innaha la tuhjabu ai addu'ar wanda aka zalunta ba a tare ta anillahi daga zuwa gurin Allah fa yaqbaluha tana tafiya kuma Allah yake karbar ta wa fil hadith aidan a cikin wannan hadisin har wa yau qabulu khabaril wahid al adil mun fahimci ashe ana iya karbar wato labarin mutum ɗaya in dai adali ne mutum ɗaya shi kadai ana iya karbar hadisin sa ko ana iya karbar maganar sa wa wujubil amali bihi ana karbar hadisin mutum ɗaya hadithul ahad kenan ana karbar hadisin mutum ɗaya adali wa wujubil amali bihi da kuma wajibcin yin aiki da shi wa ba'athu al-imam al-umman li jibayati az-zaka sannan a cikin wannan babi shugaba yana iya aika ma'aikata dan tattaro zakka a tuttura gunduma gunduma ko unguwa unguwa ko waje ko kuma kowace local government an bude office din zakka akwai ma'aikatan local government masu tattaro zakka wanda karshe ake tattarowa a kawo jaha wa annahu ya'idhu ummalahu kuma duk wanda ya samar da hukumar zakka to duk sanda ainihin wato lokaci a dinga yi wa ma'aikatan samina ana yi musu wa'azi da shugabannin hukumar wa wulatahu wato ummalahu wa wulatahu ma'aikatansa da shugabannin da yana nada a dinga yin samina ana gayyato malamai suna yi musu wa'azi wa ya'muruhum bi taqwallahi azza wa jalla shugaba ya dinga umartar ma'aikatansa da su ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wa yu'allimuhum ya kuma karantar da su ya ilmantar da su kar a bar mutane babu ilimi da aka a dinga ilmantar da su musamman game da wannan wajibin da aka dora musu a gaya musu ga dokokin ga ka'idojin ga abin da ake so su kula da shi wa yanhahum 'anil zulmi kuma wajibi ne shugaba ya hana ma'aikatansa zalunci in ya hana suka je suka yi wannan su da Allah amma shi a matsayin sa sanin shugaba lokaci yana musu wa'azi ko yana gayyato a zo a tara ma'aikata kaza yau za a yi musu wa'azi wani watan kuma za a je ma'aikata kaza ana yi musu wa'azi malamai suna zuwa su yi musu wa'azi wannan wajibi ne akan shugaba ya dinga sa ana haka saboda yawan wa'azin wani yakan sa zuciya ta dinga yin taushi sai ga ana dan samun rage abubuwa da canza abubuwa wa yu'arrifuhum su'a aqibatihi kuma ya dinga sanar da su mummunar akibar zalunci dinga gaya wa ma'aikatansa duk wanda yace zai zalunci a cikin ku ba zai kai labari ba. Karshen azzalimi baya yin kyau, ya dinga tsoratar da su haka. Da ku yi hakuri da dan abin da Allah ta'ala ya sa kuka samu na halal, ku yi hakuri da shi. Amma ka ce sai ka buɗa ka zarme wajen zaluntar bayin Allah, wannan kuma aqibar ba ta kyau. Wa tanbihu ala ta'limi bit tadrij, a cikin wannan hadithin an ja hankalinmu game da karantar da mutane a hankali mataki mataki. Wannan hadithin ya koyar da malamai yadda ake karantarwa a tadrij, from simplest to complex, from known to unknown, ko yawa daga mai sauki zuwa wanda fi shi wahala, daga abinda aka sani zuwa wanda ba a sani ba, a hankali hankali. Abubuwa ne da yawa, kai ba zai iya daukar su ba, sai ka faffasa su, sai ka dinga yin su daya bayan daya, kuma ka fara da mai muhimmanci, sannan wanda ke bunsa, sannan wanda ke bunsa. Kaga da aka tura Mu'az bin Jabal zuwa Yaman, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innaka tati qauman ahlal kitabin, ko min ahlal kitab, falyakun awwala ma tad'uuhum shahadatu an la ilaha illallah. Kaga anan aka ce ai ta dabdala har sai sun yarda da wannan, sannan sai kuma a tafi mataki na gaba. Alahul musannif, qultu al musannif yake cewa sai na ce wa yabda'u bil aham, sannan abubuwa suna da yawa kuma ba lokaci ɗaya ake so a karantar da su ba, to sai a fara da mafi muhimmanci, fal ahammu, sannan mai bin sa a muhimmanci, sannan mai bin sa a muhimmanci, har kuma a zo wayanda muhimmancin nasu ba sosai ba. Kaga da aka zo aka ce a fara koyar da mutane kalmar shahada, su zama masu tauhidi, ba sa shirka, sannan kuma a koyar da mutane sallah, sannan kuma zakka, haka haka haka. Wa alam annahu lam yadhkur fil hadith as-sawm wal hajj, ka sani amma a wannan hadithin na Mu'az manzon Allah bai ambaci azumi ba, bai ambaci aikin hajji ba. Fa ashkala dhalika ala kathiri min al-ulama, wannan sai ya rikitar da malamai da yawa. Malamai da yawa sun dan samu rikici, me yasa Annabi ya tsaya iya azumi bai ambaci zakka, bai ambaci azumi ba, bai ambaci hajji ba? Qala Shaykhul Islam, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa ajaba ba'dhu an-nas, wasu cikin malamai sun bada amsa, suka ce anna ba'dhu ar-ruwati, wasu daga cikin maruwaita, ikhtasara al-hadith, wani ne daga cikin maruwaitan hadisin ya takaita hadisin, ma'ana hadithin duk ya kawo har wayancan azumi da hajjin, amma wani daga cikin maruwaita sai ya takaita iya maganar zakka. Walaysa kadhalika Shaykhul Islam yace amma wannan magana ba haka take ba. Fa inna hadha da'anun fi riwa, domin in kace haka kamar wannan akwai suka game da maruwaita kenan, ya mutum ya rawi zai kawo ga hadisi cikakke amma ya gutsire shi, kuma cewa wani ne daga cikin maruwaita ya takaita hadisin, wannan kamar ya zama suka kenan ga ruwat. La'anna zalika inma yaqau fil hadith al wahid, la'anna zalika sabida hakan inma yaqau yakan faru ne kawai fil hadith al wahid, a hadisi guda daya. Mithl hadith wafd Abdul Qais, kamar irin hadithin wafd Abdul Qais, to shine in hadisi guda daya ne in rawi ya dan takaita ana iya cewa to bai kawo shi gaba daya ba, shi yasa sai a ce wa zakara fulanun bi dulihi, sai a ce wane shi kuma da ya tashi ya kawo hadisin gaba ɗayansa. Amma hadisi daban-daban a ce kuma wai a wani ne cikin maruwaita ya takaita ya tsaya iya zakka bai ambaci azumi da zakka ba, yace wannan suka ce ga maruwaita. Kamar misalin hadisin wafd Abdul Qais, wanda hadisi ne na wafd Abdul Qais dubalan ba ta biyu, rawal Bukhari wa Muslim, Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun ruwaito hadisi a Ibn Abbas daga Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma أن عبد القيس وفد على النبي صلى الله عليه وسلم وتتوغاتي daga kabilar Abdul Qais, suka bakunci Annabi sallallahu alaihi wasallam, suka zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, da suka zo faqal, manzo Allah sai yace mimmanil qaum, yace ku kuma yan wace kabila ce, suwaye ku? Faqalu min Rabi'a, suka ce mu yan kabilar Rabi'a ne. Qal, manzo Allah ce marhaban bil wafdi ghayra khazaya wala nadama, yace kai lale da wannan tawaga, ba za ku kunyata ba, ba za ku yi nadama ba. Faqalu ya rasulullah, suka ce ya ma'aikin Allah, inna bainana wa bainaka hadha al hayy min al kuffar, tsakaninmu da kai akwai wannan kabilar min kuffar mudar, na kabilar wato na kafiran mudar suna tsakaninmu da kai, ma'ana in muka baro yankin mu kan mu zo inda kake, a tsakiya tsakaninmu da kai akwai kafiran mudar, sukan yanke allakowar mu zuwa gare ka wa inna la nasilu ilaika shi yasa ba mu samun damar isowa gare ka illa fi shahri haramin sai fa a cikin wata mai alfarma tunda sun san ba a zubda jini ba a kaza to fa sai irin wannan watan in yayi sannan muke samu mu ketaro amma ba wannan lokacin ba ba sa barin mu wuce fa murna to tunda zuwa wajen naka ya zama sai jifa sai lokaci ya maikin Allah ka umarce mu bi amrin faslin ka umarce mu da wani bayani dalla wani umarni daki na akhudhu bihi da zamu riko da wannan umarnin naka wa na'muru bihi man wara'ana mu ma mu je mu umarce wanda muka baro a baya a can gida wa nadkhulu bihi aljanna kuma wannan umarnin mu rike shi mu shiga da shi aljanna faqal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su amurukum bi arba'in to abinda nake so da ku yanzu ina umarta ku da abu hudu wa anhaakum an arba'in kuma ina hana ku abu hudu amurukum billahi bil imani wa billahi aw bil imani billahi wahda abu na farko ina umarta ku da yin imani da Allah shi kadai ataduruna mal imanu billah manzo Allah ya ce kun san me ake nufi da imani da Allah shahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wa iqamis salati da tsaida sallah wa ita'iz zakati da bada zakka wa saumi ramadana da azumin watan ramadan wa antu'dul khumsa min almaghanami kuma ku bada khumsi ɗaya bisa biyar daga ganima in kun je kun samo ganima a wurin yaki to za ku bada ɗaya bisa biyar alhadith وكان وفد عبد القيس في سنة 90 an ce wannan wafd wannan tawaga ta عبد القيس sun zo ne a shekara ta 9 bayan hijira qauluhu fadin sa da yace kana wafd عبد القيس sun kasance sun zo ne fi sanati 90 a shekara ta 9 fi hadha nadaru gaskiya cikin wannan magana ta a shekara ta 9 suka zo akwai abin duba akwai abin nazari a ciki wal azharu abinda yafi fitowa fili annahum wafadu qabala fatihi makkah wa innan wafadu abdul qais din sun zo wajen manzon Allah ne kafin ay fato makkah li qaulihim kuma zamu gane haka a cikin magana su da suka ce inna bainana wa baina hadhal hayy min kuffari mudhar tsakaninmu da wannan yankin akwai kafuran mudhar wa ma'lumun anna ahla makkah wannan sanannen abu ne mutanen maka hum ru'usu kuffari mudhar ai su ne shugabanni a kafiran mudhar wa qadatuha kuma su ne jagororin mudhar wa kad aslamu in ku haka ne ai su kafiran makka sun musulunta ne amal fatihi shekarar da aka yi fato makka wa zalika sanata 8 wannan kwa fato makka an yi shi ne a shekara ta 8 to kaga in an yi shi ne a shekara ta 8 kuma wannan wafat sun zo kafin ai fato makka to kaga ba za a ce a shekara ta 9 ba domin fato makka ma a shekara ta 8 aka yi shi wa qadistan badal hakim ibn kathir al-hafiz ibn kathirin ya fitar da istinbadi yayi istinbadi fi tarihihi a cikin littafin tarihin sa al-bidaya wan nihaya hadha al-ma'na ya fitar yayi istinbadi na wannan ma'anar min hadha siyaq daga wannan siyaqin wallahu a'lam haythu zakara ba'dhum as-siyama wa ba'dhum lam yadhkur wato in ka karanta hadithin wafdu abdul qais zaka ga wasu sun ambaci azumi wasu kuma basu ambata ba فأما الحديثان المنفصلان فليس الأمر فيهما كذلك أما حديثان نن غدا بيو ودان سو كما دبان دبان ني وانشان دبان وانن دبان فليس الأمر فيهما كذلك سو كما الأمر با هكا يكي با cikin su ولكن ان هذا جوابان sai dai game da wannan matsalar akwai amsa guda biyu da za a bayar me yasa a hadithin Mu'az aka tsaya iya zakka ba ambaci azumi da zakka da haji ba ahaduhuma ɗaya daga cikin jawaban anna zalika bihasabi nuzulil fara'idi wannan ya faru ne gurgurdan saukar da farillai wa awwalu ma faradallahu kaga ai farkon abinda Allah ya farlanta ash-shahadataini kalmar shahada bayan Allah ya saukar da farillancin kalmar shahada thumma salata sannan sai kuma aka saukar da farin lancin sallah fa innahu amara bis salati fi awwali awqatil wahyi domin kaga ai Allah yayi umarni da yin sallah tun a farkon lokutan wahyi kaga kenan bayan kalmar shahada sai sallah wali hadha lam yadhkur wujubal hajj shi yasa a wannan ruwayar bai ambaci wajibcin aikin hajji ba ka amatil ahadith kaman yanda sauran gabaɗaya hadisan haka suke innama jaa fil ahadith al mutaakhira maganar aikin hajji yazo ne a hadisan karshe hadisan baya baya domin lokacin duk da ake maganar farillancin sallah ai ba a wajabta aikin hajji ba to dan haka ga akai maganar iya wa'anda suka zama wajibi a wannan lokaci dan haka shi yasa sai aka tsaya iya sallah da zakka ma'ana a wannan jawabin na farko ma'ana kaga ita shi aikin hajji an jinkirtar da shi ne saboda hadisan sa su ma na maganar aikin hajji sun zo ne daga karshe قلت وهذا من الاحاديث المتاخره سنتي wannan ma yana daga cikin hadisi na karshe karshe walam yuzkar fiha shi ba kuma gashi ba ambace ainihin aikin haji ba a cikin sa hadithun muaz ai shi ma yana daga cikin hadisi na karshe karshe kuma gashi shi ma a cikin sa ba ambace aikin haji ba kenan wayancan malamai sun ce a ai saboda ana saukar da farillan ne gurgurdan a wato ita farallan an saukar da su ne gurgudo lokaci lokaci an fara farallan kalmar shahada sannan sallah shi kuma maganar aikin haji sai a hadisan karshe karshe to ai hadisin Mu'az bin Jabal da muka karanta shi ma yana cikin hadisan karshe karshe kuma gashi ba ambace maganar aikin haji ba a cikin sa ana da lokaci to sai mu tashi aljawabu tsani insha Allah ko kuma mu faro daga al-ahaduhuma din wancan jawaban insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah